سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 27 ga watan Juma'ad al-Akhir hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da 22 ga watan 2 shekara ta 220 za mu tashi darasi na 6 a cikin karatunmu na tafsirin al-Qur'ani a cikin suratul Anfal wanda muke a wannan masallaci na al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mana wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya zamu tashi aya ta 30 insha Allah wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim amin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا
Allah jalla wa ala yace wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ku ambata ku tuna yayin da waɗanda suka kafurta suke yin makirci gare ka suke shirin makirci gare ka ya rasulullah wato wannan fitaji ne gare shi suke yin makirci gare ka yuthbituka domin su tsare ka wato su tsare ka su daure ka aw yaqtuluka ko su kashe ka aw yukhrijuka ko su fitar da kai daga Makka wato su fitar da kai ka bar garin wayamkuruna wayamkurullah suna yin shiri fi maka makirci Allah shi ma yana yi musu shirin makirci wallahu khairul makirin Allah shine mafi alherin masu makirci wa idza tutla alaihim ayatuna kuma idan ana karanta musu ayoyinmu qalu sai su ce qad sami'na ai mun ji law nasha'u la qulna mithla hadha mu ma da mun so ai za mu iya fadin irin wannan in hadha illa asatirul awwalin ai wannan ba komai bane face tatsuniyoyin mutanen farko wannan ayar ta farko wa idh yamkuru bika aka fi ne akan inda Allah ya ce wadkuru id antum qalilun mustad'afun ku tuna yayin da kuke wato marasa yawa rauna na a bayan kasa kuna jin tsoron mutane su karkashe ku su fauce ku kaga wannan diddiga ce ga ni'imar Allah da ya yi ma al'ummar musulmi yanda ya tatar da su halin da suke ciki na tsoro da rashin yawa da kuma talauci yanda Allah ya tattaro su a Madina ya karfafa su ya azurta su daga dadadan abubuwa duk domin me domin su zamanto masu godiya to sai ya sake ambata musu wata ni'imar wannan ni'imar kaga ba fuskantar ta ake gare su ba cewa ku tuna yayin da Allah ya muku ni'ima da kaza ba sai ya ce ku tuna yayin da waɗanda suke yayin da kafirai suke yi maka makirci domin wannan ni'ima ni'ima ce gare su a ta fuskar cewar ni'imar kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ci gaba da rayuwarsa akwai ni'ima kamar ta ga musulmi akwai ni'ima wadda ta yi wannan girma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kubuta shi yasa ya dace a tunatar da su wannan ni'imar ni'imar da Allah ya yi ta bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce ga musulmi baki daya domin rayuwarsa alheri ce kubutarsa da tsiransa babban ni'ima ce ga musulmi wannan Allah jalla wa ala yana tunatar da musulmi yana tunatar da mu a cikin wannan surar bayan nasarar da Allah ya bayar a wajen yakin Badr su tuna fa da fa ga halin su halin su wannan hikaya ne na abinda malaman sira da malaman tafsiri ma suke bayani a kansa na abinda ya faru gab da Allah zai ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izinin yin hijira. Domin kamar yadda Ibn Ishaq ya ruwaito wato a wataran a manya-manyan Quraishu makiya Allah mushrikai su Abu Jahal da su Uqbah bin Abi Mu'ayth da An-Nadr ibn al-Harith da Mut'im ibn da Mutaim ibn Adi da Umayyah bin Khalaf da sunan dai manya-manyan mushrikai makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tattaru za su shiga darun nadwa sai ga wani tsoho ya zo ba su san shi ba kamar yadda ya bayyana Iblis ne shi da kansa ya zo a sifar tsoho na najadu sai zo zai shiga sai ce kai suka ce masa kai kuma fa ya ce tsoho ne daga najid tsoho ne dan najadu shi ya sa hausawa ma suka ɗauki wannan duk wani tsoho mai makin jiki a ce masa tsohon najadu duk wani lalataccen tsoho sai a ce masa tsohon najadu to saboda Iblis ne shine ainihin ya zo a sifar ya ce shehun najidi tsoho ne najadu na najadu to ya zo ya shiga tare da su sai suka ce za su yi shawara yaya za su yi da sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai daga cikinsu sai wani ya ba da shawara ya ce ai abinda ya kamata a yi a ɗaure shi a sa shi a cikin mari a ɗaure shi a cikin ɗaki a bar ƴar taga a can sama yadda za a rinka jefa masa abinci da ciki har ya mutu kowa ya huta sai wannan tsoho ya ce kun san yana da mabiya yana da masoya domin lokacin da abinda ta suke wannan taron saboda halin imanin mutanen Madina ya kai musu da hankali yanda suka zo suka yi imani da yawa al'ansa suka ga yana da mataimaki yana da mataimaka yana da waɗanda za su bashi waɗanda za su taimake shi to shi ne suka yi wannan meeting din to sai ya ce musu kun san yana da mabiya yana da masoya ba ku tsammanin kan cewa za su haɗa kai su cinci rundo su zo su far muku su fada cikin ɗakin su kwato shi su fitar da shi sannan su juya sannan su tafi tare da shi su haɗa ƙarfi su zo su kore ku daga garin naku su halaka ku wannan ba ra'ayi bane sai wani ya tashi ya ce ai abin da ya kamata ku kore shi idan ya tafi can ƙasar Larabawa duk abin da ya same shi shi ya jiyo ku dai kun huta baya tare da ku sai ya ce wannan ba ra'ayi bane ya ce kun san yadda ya ɓata hankulanku haka zai je su ma ya ɓata hankulan wa'ancan kun san zancensa daɗi gare shi kun san maganarsa yadda ake jinta saboda haka maganarsa yadda kunnuwa suke kasa kunne ga zancensa saboda haka zai samu mabiya su ji maganarsa ya tattara su zo su yake ku su kore ku daga garinku wannan ba ra'ayi ba ne ku nemi wata to sai Abu Jahal Ibn Hisham fir'aunan wannan al'umma sai ya miƙe ya ce kunga ku tattaro daga kowace ƙabila a samu zaratan samari waɗanda suke masu jarinta marasa tsoro kowannen su a bashi takobi ga yawajini na wuce idan ya fito su sare shi saran mutum ɗaya ga baki ɗayansu su sare shi Banu Hashim za su ga kan cewar wa za su nema ya biya wa za su nema a yi kisasi za su yake su ne ga baki daya duk kabilun Quraysh za su ce duk kabilun Quraysh za su yaka saboda an kashe musu dan uwa ba yadda za su yi dole su karbi diya sai ku tattara kuɗi ku tattara raƙuma ku ba su shikenan ku dai kun huta kun kashe shi kun huta sai ce wannan shine ra'ayi tsohon najadu yace wannan shine ra'ayi ar-ra'yu ma qalahu al-fata abinda dan wannan saurayi ya faɗa shine ra'ayi abinda za su yi kenan to ko suka rabu akan haka cikin dare suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da wa'annan samarin nasu na Quraysh kowa da takobi. A cikin haka Allah madaukakin sarki a mala'ika Jibril ya zo ya gaya masa abin da suka yi, kuma ya saukar masa da izinin cewar Allah ya masa izinin ya hijira. Allah ya masa izinin ya fita ya hijira. Tunda duk a cikin wannan hali yana jira izini ya zo, duk da an ce sahabbai su tafi, amma shi yana jira izini ya zo. Har sai da tukuna aka saukar masa da izinin, to da aka yi haka ya fito a ya same su yana karanta farkon suratu Yasin, har inda yake fadan waje Allah min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'abshaynahum fahum la yubsirun, har zuwa nan wajen yana zuba musu turbaya akan kawo kansu, kamar yadda littafin sira Ibn Ishaq ya ruwaito, su ba su ganshi ba. Fa'abshaynahum fahum la yubsirun, Allah ya ce muka makantar da su ba ka gani, ba su ganshi ba, har sai da gari ya waye, sannan suka farma ɗakin suka shiga, sai suka ga Sayyidina Ali radiyallahu anhu yana kwance a kan shimfiɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lulluɓa da lurinsa. Suka ce ina mutumin naka, ina sahibin naka yake? Yace baya nan ya fita. To sannan sai suka bibiyi sawunsa, suka bibiyi hanyar da suke tsammanin ya bi, har sai da suka je dabda kogo na Thawr, na Jabal Thawr wanda yake a kudu maso yamma da Makka. Suka je suka hau kan kogon, sannan sai suka ga a bakin, suka hau kan dutsen, suka ga bakin kogon ga gizo-gizo ya yi saka. Suka ce ba yadda za a yi a ce mutum ya shiga nan, in mutum ya shiga nan ai dole sai ya keta yanar gizo-gizo. Saboda haka sai suka koma, shine a lokacin da Abubakar yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗayan su zai sunkuya ya duba ƙarƙashin kafarsa, da zai gamu ya Rasulullah, yace ma zannuka bitnayn Allah salifuhuma, me zakanka da mutum uku, Allah shine na mutum biyu, Allah ne na ukun su. Yace la tahzan inna Allah ma'ana, kada kai bakin ciki, Allah na tare da mu. A cikin wannan kwana ukun da suka yi, dama kafin da aka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam izini, tun da izinin ya sauko da rana, kamar yadda riwayar Bukhari ta tabbatar da rana ne aka yi masa izinin, ya je gidan Sayyidina Abubakar a lokacin da bai saba zuwa ba, kamar yadda Aisha ta ruwaito, tsakar rana aka ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya zo a sa'ar da bai saba zuwa ba. Sayyidina Abubakar ya tarbe shi, sai ya ce an yi min izinin hijira, an yi min izini na fita. Sai ya ce as-suhbata as-suhbata ya Rasulullah, na zaman toni ne sahibinka, wato da suka kasance tare da kai. Ya ce ya yadda, ya masa izini. Ka ji burinsa kenan, kaga kuma Allah ya tabbatar masa da burinsa. Ibi ya kulu li sahibihi la tahzan, abinda ya nema Allah ya tabbatar masa, Allah ya faɗe shi, ya ce masa ibi ya kulu li sahibihi, Allah ya tabbatar masa. To a cikin wannan ya ce to dama ya shirya taguwa guda biyu, sai ta sake ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai karba amma bi saman, da kudin zai biya. Daga nan ne malamai suke daukan ka'idar la isara fi ta'a, ba a fifita wani wajen aikin ta'a, tunda ladan da za a samu shi ma yana so. Sai ce zai karbi taguwar amma zai biya kudin, dan ya zamanto shi ne yake da ladan, ba Sayyidina Abubakar ga baki dai ya tattara baki dai ba. Daga nan ne malamai suke cewa la isara fi ta'a, ba a fifita wani wajen ta'a. Kamar aka zo za a kiga sawun farko an dan samu kafa, sai ka ce bismillah bismillah, a ba a yin wannan, gaggawa za ta yi ka shiga, saboda la isara fi ta'a. To ka duba ka gani a cikin wannan hijira da aka sa an yi wani burgani, aka zuba abinci, gari da abin da dai matafi yake dauka, aka rasa yadda za a daura bakin. Sai Asma'u binta Abi Bakr ta yaga zaninta biyu, ta daure bakin dan a rike shi. Daga nan ne ake ce mata zatun nifa, ko zatun nifaqaini, ya zamanto lakabinta. Wannan abin da ta yi ya zamanto lakabinta, kuma take alfahari da shi, saboda lakabi ne aka ba ta saboda hidimar da ta yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da mahaifinta a yin abin da yake Allah yake gafara, wato aiki ne da bayan musulunci babu kamarsa, shine hijira saboda Allah. To sannan Abdullahi kuma dan Abubakar, shi kuma yaro ne mai basira, shi yake zuwa a da shi da Asma'u take kai musu abinci tare da Abdullahi, shi kuma Abdullahi shine zai sauko ya zaga ya wuna a cikin gari yana bin majalisi majalisi yana jin abin da ake tattaunawa me ake fada, in dare yayi sai ya koma ya je ya gaya musu ga abin da ake ciki. Da yake nuna cewar wato yin tanadi da kokarin samun intelligence akan har akan al'amari da ake ciki mimi ne ba baka cewa ai mu mun dogara ga Allah Allah zai isar mana, a'a sai kai bakin kokarinka gashi dai annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan matakan. To sannan kuma Amir ibn Fuhaira shine baran sayyidina Abubakar ne, shi aka ba mata guwar ya tafi can ya tafi da ita can taguwar guda biyu ya tafi da su hanyar Makka inda in sun haɗu sun sauko za su haɗu da shi su dauki taguwar su kama hanya dauki raƙuman su kama hanya, kuma shi ya nemo musu wato wato wanda ya san hanya wanda zai bi da su hanya menene al-Khirrit daga banu Di'il shine ya zamanto musu jagora wanda ya biyar da su hanya. To ku duba a shahid abu nisan da na kawo wannan kari akan kisar shine dan mu ga sirrin abin da sayyidina Abubakar yayi a wajen hijira radiyallahu anhu wa arda. Inda ya kasance na farko dai ya nemi suhba ya kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a cikin tafiya wato daga cikin abinda mutum yake abinda yake taimakawa mutum wajen tafiya shine ka samu sahibi na kirki wanda zai kasance tare da kai kar kai tafiya kai kadai, ya nemi wannan kun ga wannan hidima ce. Na biyu shine ya shirya taguwar duk da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya shi amma shi ya dauki nauyin shirya ababen hawa. Sannan na uku daga gidansa aka shirya abincin, Esther Asma'u ita ta rinka kai abincin, ɗansa Abdullahi ibn Abi Bakr shine ya zamanto musu dan intelligence. Sannan baransa Amir ibn Fuhaira shine ya zamanto mai rukun ya dauki taguwar ya je ya kai musu ya sanya musu su a hanya inda za su hadu, duk dai wannan hidima daga gidan sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda. Raka wannan shahidi ne akan wato gaskiyar soyayya sayyidina Abu Bakr da shi da mutanen gidansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shi yasa kamar yanda ya kasance tare da shi a duniya sai Allah ya hada su ga kabarinsa ga kabarinsa aka binne su tare ga kabarinsa ga kabarinsa. Allah ya kara yarda a gare su. To wannan ni'ima ita Allah madaukakin sarki yake tunatar da musulmi wannan ni'ima yayin da suke wannan shiri waɗannan shawarwari da suka yi guda uku, ko dai su tsauri shi ko su kore shi ko kuma su kashe shi. To yayin da suka yi wannan sai Allah madaukakin sarki yace suna yin makirci suna shiri, shi ma kuma yana nata shiri. Makirci shine kai shirin mummuna ga abokin rigimarka ta hanyar da bai sani ba, a boye ba tare da ya sani ba. To abinda suka yi kenan kamar yanda Allah ya ambata dangane da mutanen Annabi Shu'aib Annabi Salih wa makarna makran wa hum la yash'urun, suka yi makirci da wani babban makirci kuma muka yi wani makirci irin namu inji Allah. To Allah yake shi ma yayi musu makirci. Wannan sifa ta makirci in aka sifa ce wacce take akwai janibin alheri akwai janibin sharri gare ta, wanda yayi makirci domin yayi maganin mummunan makircin mai makirci wannan makircin sa kyakkyawa ne, haka zalika wanda yayi makirci domin ya tabbatar da gaskiya ko ya kawar da zalunci da ƙarya shi ma wannan makircin sa makirci ne wanda yake na gaskiya na alheri, akwai alheri a ciki. Makircin da aka yi da mummunan nufi ko kuma domin a yi zalunci ko domin a tabbatar da ƙarya ko a kawar da gaskiya, to wannan shine sharri, shine makircin da yake sharri. Don haka Allah madaukakin sarki ba a sifanta shi da makirci mutlaka ba tare da kaidi ba, sai dai a ce Allah madaukakin sarki shine fiyayyen mai saka ma mai makirci makircinsa da makirci irin na Allah. Shi yasa Allah ya kifanta kansa da cewa wallahu khairul makirin, Allah shine fiyayyen mu yafi alkhairin masu yin makirci makirci, shine mafi alherin masu makirci, domin shi makircin Allah ba zai zamanto akwai sharri a gare shi ba. Makircin Allah gaskiya ne shine irin makircin da yake yi, wato yayi a makircin da yake yi ga makiya annabawansa da makiya waliyansa, yayin da suke mummunan shiri ga annabawa da waliyan Allah da muminai salihan bayin Allah, to Allah yana suna yin nasu shirin ba san suna fadawa cikin shirin Allah bane. To ka gani yayin da suke wannan shirin Allah ya ce suna yi, shi kuma Allah madaukakin sarki shi ma yana nasu shirin, domin Allah madaukakin sarki ya riga ya alkawari cewa yayin da duk mutane suka kori annabi daga cikin su, to shikenan azaba su tazo, shikenan azaba ta sauka a gare su, ba za su zauna bayan wannan annabin ba illa kalila, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa in kadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila, kuma hakika sun kasance wato sun jijjiga ka sun tsoratar da kai, sun jijjiga ka domin su fitar da kai daga garinka, to idan ku suka yi haka ba za su zauna a bayanka ba sai kadan. Kaga yayin da suka yi wannan Allah ya shirya ya fito da su ilahirin su wanda suka yi wannan mitin din, wanda aka yi wannan mitin din da su a Darun Nadwa, ilahirin su Allah ya fito da su suka tafi yakin Badar suna alfahari suna fankama, waɗanda suka fi kowaɗanne zakewa da sharri a cikin su duk sun mutu ba su dawo ba. Sauran da Allah ya nufe su da arziki sun dandana kuɗa su sun dandana azabar su, amma daga baya Allah ya nufe su da arziki suka musulunta, kamar irin su Abu Sufyan, kamar irin su Khalid ibn al-Walid, amma sauran su irin su Abu Jahal, su Uqbah ibn Abi Mu'ayth, su Uaymah ibn Adi da An-Nadr ibn al-Harith, waɗannan daga wanda aka kama su ribatattu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kashe su a gabansa, sai kuma waɗanda aka kashe su a filin daga, sai kuma wanda aka ji ma ciwo a hanya suka taho kafin su kai ko ina suka mace aka binne su a hanya. To kaga shirin da suke yi kenan sai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba san shirin da suke ba, suna fadawa cikin ainihin shirin Allah ne. Shi yasa yana daga cikin wato addu'o'in da malaman musulmi suke yi akan makiya addini, waj'al tadbirahum fi tadmirihim, Allah ka sanya dabarar su da suke yi a kullakullan su a cikin su kullu halakar da kawukan su. Yayin da kake kulla zaka yaki da Allah, kana kulla abinda zaka kana kullakullan halakar da kanka, to wannan sai Allah shine khairul makiri, shine mai yin wannan. To shi sai sifanta kansa da cewa wallahu khairul makirin, to dan haka ne ba a ce ma Allah al-makir, kuma ba a ce ma Allah Allahu yamkur, dole sai an kayyade, ko a ce masa khairul makirin kamar yadda ya faɗa ana, ko kuma a ce al-makiru bil makirin, ne yin makaru ga masu makirci ko makamancin wannan. Amma dai Qur'ani ya zo da khairul makirin, amma wajen aikin za a iya cewa wallahu yamkuru bil makirin, Allah yana yin makaru ga masu makirci. To sannan Allah madaukakin sarki yace idan wa idza tutla alaihim ayatuna, kuma idan ana karanta musu ayoyinmu, qalu qad sami'na, wannan an koma zuwa ga kafirai, yayin da Allah madaukakin sarki ya bayyana cewar wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un, kada ku zamanto tamkar waɗanda suka ce mun ji alhali ku su ba ji suka yi ba. To shine Allah ya bayyana su wane ne waɗannan, wanda Allah ya bayyana su da cewa Allah ya san babu alheri tare da su, domin ya ce walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, da Allah ya san alkhairi wani alheri tare da su da ya ji yadda su ayoyinsa. To dalilin da ya sa wato babu wani alkhairi tare da su, wannan ayat ta bayyana mana da cewar in sun ji din da cewar da kake yi sun ji wanda Allah ya ce wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un, kada ku zamanto takurar da suka ce mun ji alhali su kuma ba ji suke ba. To wannan aya za ta bayyana mana, Allah ya ce idan ana karanta musu ayoyin mu sai su ce qad sami'na, ai mun riga mun ji, wato ku je na gaya mana mun riga mun ji, law nasha'u la qulna mithla hadha, da mun so mu ma da za mu faɗi irin wannan, in hadha illa asatirul awwalin, wannan ba wani abu bane illa tatsuniyoyin mutanen farko kawai. To wannan sun ji kenan, sun ji yayin da mutum zai ji tatsuniyoyin mutanen farko din nan, wannan fa tatsuniya fa labari ce, babu wata hikima a cikinta, babu wani wa'azi a cikinta, za a kamanta shi da Alkur'ani wanda ya kunshi hikimomi, ya kunshi girmama Allah, ya kunshi kwankwasar zuciya, ya kunshi abinda zai sanya shauki, ya kunshi labarin abinda ba wanda ya sani, labarin abinda zai zo da labarin abinda ya wuce, ya kunshi hukunci wanda yake mai rarrabewa, abubuwa da dama wanda yake tsakaninsa da tatsuniyoyi kamar tsakanin sama da ƙasa. To amma yayin da mutum zai ce wannan ba wani abu bane illa tatsuniyoyi, ya saurari Alkur'anin kuwa bai saurara ba, saboda haka da suka ce qad sami'na, mun ji, ji ne wanda yake na fahimta da zurfin tunani da lura, ko ko ji ne na wanda kawai yace bari na ji dan na san abin da zan faɗa dan na kawar da magana. Duk wanda ko musu kuke da mutum kana magana shi yana tunanin yaya zai rusa maganarka, ba zai taɓa fahimtar ka, ko ba za ku taɓa samun daidaituwa a cikin maganar ku ba. In dai shi kokari yake kawai ya ji yaya zai rusa maganarka, bai taɓa fahimtar ka ba. To wanda duk zai yi mu'amala da zancen Allah ta wannan zancen, to wannan ya zamanto kamar wanda yake cewa sami'na wa hum la yasma'un, mun ji alhali ko su ba su ji ba. Wanda yake zai ji Alkur'ani jin ya amfane shi, shine wanda zai saurara ya ji wanda yake na zurfin tunani, menene a cikin wannan magana, yaya take, ya saurara ya kasa kunnansa ya ji wanda yake na fahimta, ya fahimci abin da ake faɗa, ya buɗe zuciyarsa ta tasirantu da abin da ake faɗa. To wannan shine ya ji jin wanda yake mai ji na hakika. Amma wanda zai ji ya riga ya rufe zuciyarsa, yana so ne kawai ya ji yana so ne kawai ya ije abin da ya faɗa, abin da ke ciki, ko yana so ya tabbatar da wani abu wanda ya riga ya kullata a zuciyarsa, wannan ai ba wani abu bane illa zancen tatsuniyar mutanen farko. To so yake kawai ya ga ta ina yake kama da tatsuniyar mutanen farko, kun gani, dama ba mun faɗa ba, to gashi ma abu kaza ake faɗa, dama ba mun faɗa ba. Daga cikin waɗanda suke faɗan wannan akwai An-Nadhr ibn al-Harith, wanda farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, farkon fara kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ya kasance baya garin Makka, yana cikin garuruwan Farisa, yana cikin garuruwan Farisa. A lokacin nan ya dawo, da ya dawo ya zo ya tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam na karanta Alkur'ani. Ko yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya karanta ma mutane Alkur'ani, yana tashi sai ya zo ya ce musu, nima ga hirar Kalila da Dimna, ina da hirar Kalila da Dimna, irin labarukan da suka shahara na mutanen Farisa. Kun san ta ai Kalila da Dimna, Kalila da Dimna ko kun san irin tatsuniyoyin mutanen Farisa ne, da labarun sarakunan su Isfandiyar da su Rustum. Sai ce nima ina da wannan, ku zo in gaya muku. Yana istihza'i da Alkur'ani, cewa ai ba wani abu ne illa kamar wannan, ga labari shi ma zai kawo. Ya manta da kan cewar tsakaninsu kamar tsakanin sama da ƙasa. To wannan ya nuna mana akan cewar akwai mutane waɗanda suke suna ji amma su ba sa ji kamar yadda Allah ya faɗa. Domin kamar wannan za su ce qad sami'na, mun ji, amma sun ji ba su ji ba. Su ne wanda Allah yake cewa wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Kada ka taɓa mu'amala da Alkur'ani irin wannan mu'amala, ka ce ka ji alhali ko kai baka ji ba, ka ce ka ji ka zo ma Alkur'ani, ka ce bari mu gani ina Alkur'ani, ya za mu gano ƙaryar da ke ciki, ya zamu gano yanda aka yi mutane rufa ido menene ne wanda ya sanya mutane haka suke tasirantuwa da alqur'anin nan bari mu gano amma waɗanda duk za su je alqur'ani ce wai menene a cikin littafin nan ne Allah ya menene a cikin littafin nan menene yake sa musulmi suke haka ne menene ya sanya su har suka san abin da suka sani har suka yi abin da suka sani ya aka yi waɗansu mutane wani mutum guda ɗaya shi kaɗai ba shi da mataimaka ko mutum ɗari ba su kai ba amma ya zamanto gabaki ɗaya a cikin shekara 23 a ce gabaki ɗaya duniya ta san da shi ta sallama masa kuma har ya zo ya kafa al'umma haka da ta yi shekara 400 ba a kawar da ita ba har yanzu ita kenan mutum ya zo ya ce bari ya karanta alqur'an nan ya gani menene ya sa menene har ya sanya wannan tasiri to wannan Allah zai buɗe zuciyarsa ya gani saboda haka kaga abin da yana koma ya zuwa ga irin abin da ke cikin zuciyar mutum ne yanda zuciyar mutum dan adam wato Allah ya dasa alheri a cikin zuciyarsa wanda idan ya bima wannan alkhairin to Allah zai buɗe masa kofofin alkhairi amma yayin da ya take wannan alkhairin ya kyale sharri ya yi dagawa da shaitan ya yi dagawa a kansa ya rufe shar alherin da ke tare da shi to wannan sai ya kara masa cuta a kan cutarsa to sannan a ci gaba
wa idh qalu lahumma in kana hadha huwa al-haqqu wa innaka fa'amtir 'alayna bijaratan min as-samaa'i aw ikna bi'adabin aleem وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
نعم الله تعالى يأتي وإذ قالوا كما كأنبت yayin da suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik ya Allah idan wannan abun suna nufin abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa na Al-Qur'ani shine ainihin gaskiya min indika abin saukarwa daga gare ka fa amtir alaina hijaratan min as-sama to kai mana ruwan duwar wasu daga sama awitina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi wato wannan rantsuwa ce wai suke yi Allah yana tunatar da mu'mini su duba wannan su tuna fa ga abin da suka ce ya Allah idan wannan abun wannan alqur'anin da yake fada shine gaskiya daga gare ka to ka gaskiya abun saukarwa daga gare ka to kai ruwan duwar wasu akan mu daga sama ko ka zo mana da azaba wadda take ne rade to yanzu kaga kenan batu ba abinda ake ce ma turawa suke ce ma benefit of doubt irin ce to a kaddara ma gaskiya yake fada to nisa ba za mu roki Allah ba Allah in wannan abin ka san gaskiya ne daga gare ka to ka samu gani ka bude zukatan mu gani duk mu daina wannan rigima duk a huta to amma yayin da suka ce Allah in ka san wannan gaskiya ne daga gare ka wato mu mun tabbatar ba gaskiya ne daga gare ka ba ina suke da sanin wannan har suke rantsuwa to kai mana ruwan duwatsu daga sama wato ka halaka mu wannan nau'i ne na rantsuwa wato suna rantsewa cewa wannan ba gaskiya bane daga Allah ba abin saukarwa bane daga Allah to wannan shine ainihin wato mutum ya rufe zuciyarsa cuta din kenan jahal wato jahilci murakkab ya riga yayi hukunci akan abin da bai sani ba kuma yayi hukunci bai sani ba cewa gaskiya ne kuma yayi hukunci bai san cewa wannan daga Allah yake ba amma yayi hukunci akan cewa daga ba daga Allah yake ba. So da kaga kana buƙata kafin ya warware ka warware wannan sai ka tayar da shi daga wannan mummunan hukuncin da yake kuna, sannan ka fahimtar da shi cewa wannan daga Allah yake. To da suka yi wannan rantsuwa a wannan lokacin, wataƙila a lokacin nan Allah yana tunatar da abin da yana tunatar da musulmi abin da suke faɗa ne a tun a Makka tun kafin yakin Badr ya zo. To gashi wannan duk suke faɗan wannan abin, gashi bayan yakin Badr duk an ga ƙarshen su, domin an ce wannan cikin wanda suke faɗan wannan akwai shi An-Nadr ibn al-Harith. An-Nadr ibn al-Harith wannan wanda yake zuwa da labarukan Kalila da Dimna, ya cikin wanda aka kama shi Miqdad ibn al-Aswad, shi ya kama shi ribataccen yaki lokacin yakin Badr, ya zo da shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Uqba ibn Abi Mu'ayth da Mut'im da Tu'aima ibn Adi dan uwan Mut'im ibn Adi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kashe su, saboda yace shi An-Nadr ibn al-Harith irin abin da yake faɗa akan Al-Qur'ani ba a ba su damar su fanshi kansu ba. To su ne suke faɗan wannan, to sai ake tunatar ma musulmi kun tuna da suke faɗan cewa Allah ka saukan mana da ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai radadi. Allah bai zo muku da azaba mai radadi ba, kun gani? To wannan ƙarin ni'imar Allah ce gare ku. To a sai Allah yake tunatar da musulmi yayin da za su ce to yaya da suka yi wannan addu'ar Allah bai gaggauta hukuma a gare su ba, sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihi, baya kasantuwa ga Allah ya yi musu azaba alhali kana cikin su sallallahu alaihi wasallam, baya kasantuwa ga Allah, wato ba zai yi ba, ai korarre ne ga Allah. Wannan shine wanda ake cewa lamul juhud, ai ba zai yi ba Allah ya musu azaba alhali kana cikin su. Bai ce war rasulu fihim ba, alhali manzo yana cikin su, saboda Allah ya yi niyyar wato ya bayyana falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya zantar da shi wannan basalan mubasharatan, yace alhali kai kana cikin su, dan ya bayyana matsayinsa sallallahu alaihi wasallam. Amma kaga yayin da ya zamanto wannan labari ne kamar yayin da ya zamanto wato hitabi ake ga muminai da kuma nuna ban mamakin abinda zai iya samun muminai da zai sanya su a ce har sun saba umarnin Allah, alhali ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su, a can bai cewa an tafihin ba. Inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladina in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum ala aqabikum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu, bai ce wa anta fihim ba, sai ce wa fiikum rasulu, alhali manzon sai yana cikin ku. Amma nan da Allah ya yi nufin wato ya tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata babbar falala da yake da ita, cewar kasancewarsa a cikin mutane shine amana a gare su, shine amincin su, in ya fita babu sauran aminci a gare su. Kaga suna fitar da shi, shikenan sai alƙawarin Allah ya sauka a kansu na halakar su ta zo. Allah ya ce baya kasantuwa ga Allah ya musu azaba alhali kana cikin su, wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, ko baya kasantuwa ga Allah ya zamanto me yi musu azaba alhali suna neman gafara Allah, wato suna neman suna tuba daga shirka, ma'anar wa hum yastaghfirun ai suna tuba daga shirka, wato tunda Allah ya san abinda ba wanda ya sani, cewar akwai waɗanda yake su kafircin nasu jan su ake yi, tilasta su ake yi, kamar irin su Abbas ibn Abdul Muttalib, an ja shi dole ya fita yakin Badar, baya so to Allah ya san akwai wanda ke akwai alheri a cikin su, sune wa hum yastaghfirun walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum, inda Allah ya san akwai alheri tare da su Allah zai jiyar da su. Shi yasa a can a ƙarshen surar Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, ya kai annabi ka ce ma waɗanda aka da suke hannunku na gari batutun yaki, in Allah ya san alheri a cikin zukatanku Allah zai ba ku alheri kuma ya gafarta muku. Abbas ibn Abdul Muttalib ya kasance yana cewa an karbi dinari 40 a wajena sannan abinda Allah ya bani yafi abinda aka karba daga wajena. Ina fata kuma Allah zai gafarta mu. Kaga yana daga cikin in alimallahu fi kullubikum khair, Allah ya san alheri tare da su, kamar su Khalid ibn al-Walid, kamar su Amr ibn al-As, Allah ya san akwai alheri a cikin zuciyarsu. To Allah ba zai musu azaba ba mai ganewa ya halaka su gabaki daya, alhali suna neman gafara ma, to suna tuba, suna koma, suna tuba daga shirka. Shine Abdullah ibn Abbas yake cewa Allah ya saukar da amana guda biyu ga wannan al'umma. Amana ta farko ita ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amana ta biyu ita ce istighfari. Amana ta farko in Annabi sallallahu alaihi wasallam, amana ta farko ta tafi da tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ɗaya amana tana nan shine istighfari, neman gafara Allah. Amana ce ga al'umma daga saukar azaba a gare ta. Shi yasa idan azaba ta sauka ake kwadaitowa, ko da fari ne in za a yi roƙon ruwa, ake zaburar da limamai suke zaburar da mutane zuwa ga istighfari, saboda duk wata ukuba in ta sauka saboda zunubi ne, kuma Allah baya dauke ta sai da istighfari. To amanar al'umma da kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'umma, in ya tafi to istighfari, Allah ya to Allah ya bar mana istighfari. Al-Qadi Iyad a cikin Ash-Shifa da ya kawo wannan ayar, sai ya ce wani daga cikin malamai ya ce wannan kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'umma amana ce a gare su. To idan ya tafi, sunnarsa ta wanzu a cikin al'umma amana ce a gare su. Idan aka kashe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to al'umma sun bude ma kansu kofar saukar fitunu da azaba, da fitunu da ibtila'i, bala'i da fitina zai sauka yayin da al'umma ya zamanto kan cewa ta bar sunna. Domin kashe sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shi ma tamkar wani tafiyar ta sace ta ma'ana, wato tafiyar kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin mu, zai zamanto baya cikin mu da rayuwarsa. To amma in yana cikin mu, in sunnarsa tana cikin mu, tamkar yana cikin mu da ruhin abin da ke ya zo mana da shi sallallahu alaihi wasallam, sai zaman to tamkar yana tare da mu in dai muna rayar da sunnarsa, wanda ya nuna muhimmancin rayar da sunna da karantar da ita. Karantar da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam da rayar da a cikin al'umma shine mabudin samun aminci, shine mabudin samun amana daga saukar azaba. To raka duk irin ibtila'in da zai rinka zuwa, za mu rinka ganin yau wannan bala'in ya shigo, yau wannan bala'in ya shigo, ko yaushe kada mu manta da wannan amanar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana, Annabi sallallahu alaihi wasallam da istighfar. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya tare da mu, sunnata ita za mu rike da ita kankan, sunnata ita za mu rike da sunnata za mu rike da ita kankan, muna karantar da ita, muna neman, muna ƙara zurfin saninta, muna kuma riko da ita, muna aiki da ita. To sannan kuma istighfari, kamar yanda ya zo a cikin hadith na Abu Sa'id al-Khudri, ya zo a cikin hadithin Abu Sa'id al-Khudri a cikin musnad al-Imam Ahmad, cewar shaitan yana cewa Allah yana cewa ya Ubangiji, na rantse da izzarka ba zan gushe ba, ina fatar da bayinka matsawar rayukansu suna cikin jikunansu. To matsawar mutum yana da rai, to shaitan ba zai gushe ba yana kokarin fatar da mutum, har lokacin da mutum zai zo, lokacin da ya zo mutum dab da mutuwa, shaitan bai yanke kauna kan cewa zai sanya shi diya kafirta ba. A lokacin zai zo masa ta fuskoki da dama don ya fitine shi, gab da lokacin da yake ya zo kusan gargara, ya rantse da ma Allah cewa ba zai gushe ba yana batar da yan adam, matsawar rai yana jikinsu. To shi kuma Allah azza wa jalla ya ce, ni kuma na rantse da izzata da ɗaukakata, ba zan gushe ba ina gafarta musu, matsawar suna neman gafarata, matsawar suna neman gafarata, ni kuma ba zan daina gafarta musu ba. Ba zai takamanka ka batar da su su saba min ba, to su sa in dai za su nemi gafara, in dai za su nemi gafara, ni kuma sai na gafarta musu. Saboda ka mutu da zaibi, ka mutu da fushinka, tunda ai babban abin da shaitan yake ji yake bakin ciki kenan. Mutum yayi zunubi, yayi istighfari, ba wai yayi zunubin yake farin ciki da shi ba, abinda yake tayar masa da hankali a ce da yayin zunubin yayi istighfari. To sannan Allah madaukakin sarki yace wa malahum alla yu'adhibahumullah, me ya tabbata a gare su, wani abu take da shi da Allah ba zai musu azaba ba. Wahum yasudduna anil masjidil haram, gashi suna hana mutane, suna hani daga masallaci ne alfarma, ba ba wanda suke hanawa ba, saboda waɗanda suke hanawa jinsi daban-daban ne. Almuhim sun hana mutane zuwa su ibada, su ba ma masallaci ne alfarma hakkinsa. Wama kanu awliya, kuma su ba masu kaunar masallaci ne alfarma bane, ba majibintarsa bane. In awliya'uhu illa almuttaqun, babu waɗanda suke masu kaunar masallaci ne alfarma Ka'aba illa almuttaqun, sai masu tsoron Allah. Walakinna aktharuhum la ya'lamun, sai dai mafiya yawan su ba sa sanin haka. Wato me suke da shi da har Allah ba zai musu azaba ba, ga irin kuma abu, wato duk abinda za su ne cancantar azaba su yi, saboda haka me suke da su da Allah ba zai musu azaba ba? Ai sun cancanci azabar, ba wani abu ne yasa aka jinkirta musu azabar ba, illa kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su. Saboda haka ma da za a tambayi hikimar, to me yasa da suka rinka wannan addu'ar cewa Allah kai mana ruwan duwar wutsu daga sama, azaba ba ta sauka nan take ba? Allah ya ce to ai Allah sunnarsa ta gabata cewa in dai Annabi yana tare da su ba zai saukar da azaba ba, kuma in dai suna neman gafara Allah wanda ku ba za ku sani ba, shi Allah shine ya san waɗanda za su tuba, shine ya san waɗanda ke da alheri a cikinsu. Saboda haka wannan shine yasa ba zai gaggauta azaba a gare su ba, kuma abin da ya faru din kenan. Kuma wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ya faɗa yayin da mala'ikan duwatsu, yace zai hada duwatsun nan guda biyu akan ya hade maka da su. Yace a ni ina kaunar Allah ya fitar daga cikin tsatsan su wanda za su bauta ma Allah, shi kadai ba sa tarayya da shi a cikin bauta. To wannan Allah ne ya san wannan. To saboda haka hikimar imhalin kenan, hikimar jinkirtawar kenan, kuma hikimar da cewa Allah baya ganewa da su, wato Allah ba zai gani da su da azaba gabaki ɗaya ba, sai dai ya musu ɗauki ɗaiɗai, kamar yadda ya musu wajen yakin Badar, aka karkashe manya-manyan wato jagororin kafirci, sannan sauran waɗanda su ma sun fita, su ma Allah bai kyale su ba, azaba ta rinka zuwa musu na tsanani, wanda ya zo musu da shan wahala a lokacin yakin Uhud da lokacin yakin Ahzab, har tukuna suka wato yakin ya zamanto ya karya su, kuma Allah ya sa musu shekarun fari irin shekarun farin Annabi Yusuf, suka ɗanɗana. Sannan daga baya kuma lokacin fatu waɗansu tsakanin Hudaybiya da fatu Makka suka musulunta, kamar isirin su Khalid ibn al-Walid, irin su Ikrimah ibn Abi Jahl, irin su Abbas ibn Abdul Muttalib, waɗansu kuma sai lokacin fatu Makka ɗin suka musulunta, irin su Abu Sufyan ibn Harb. Saboda Allah ya hikimar Allah ce ta sa bai yi musu azabar da zai tumbuke su gabaki ɗaya ba, ya saukar da azaba irin yadda Allah ya yi masauran kafirai. Amma ai sunnar Allah ta gabata tare da sauran annabawa cewa idan mutanensu suka yi wannan azabar, suka yi irin wannan addu'ar, to Allah sai ya fitar da annabinsa sai ya game su, kamar yadda mutanen Annabi Shu'aib suka ce fa'askit alaina kisfan minas samai in kunta minas sadiqin, ka saukan mana da wato yanki na sama ya kife da mu in kana cikin masu gaskiya. Qala rabbi a'lamu bima ta'malu, yace Allah ne ya san abin da kuke aikatawa. Irin rantsuwa da mutane suke yi abu ba gaskiya ba ne, ko abin da na faɗa ba haka ba ne, Allah ya fine min, ko Allah ya ce Allah ya fine masa, ko ya ce wato Allah kar ya sa shi ya fita daga ɗakin daga masallacin, irin waɗannan duk irin wannan yana daga cikin rantsuwa wadda ta mushrikai ce, domin wannan abin da take ai rantsuwa ce, kuma mutum ya guje ta, mutum ya guji irin waɗannan rantsuwar waɗanda suke ai ba ka buƙatar ka yi rantsuwa akan abin da yake na gaskiyarka. Ba ka buƙatar gaskiya, ba ka buƙatar ka yi rantsuwa, ma tun ba a ce ka rantse ba, za ka rantse. in aka ce ka rantse a gaban alkali, in aka ce ka rantse sai ka rantse, amma mutumin da ba zai yadda da maganar ka ba in ka faɗi gaskiya wai sai ka rantse, to kar yadda da maganar ka ba, in dai zai ce sai ka rantse sannan zai yadda da maganar ka, kai ka san girman Allah amma shi ya san girman Allah, wanda ya san girman Allah shine zai guji ƙarya, amma wanda bai san girman Allah ba ko kai rantsuwa rantsuwa ba akan komai bace akan ka, ballantana yanzu ga nan da nan sai ka ga mutum ya dauko alkur'ani gashi ga alkur'ani a dafa a rantsuwa, wannan jahilci ne, kuna gani mushrikai dai irin yadda suke ga kuma irin abin da yazo ya same su. To Allah madaukakin sarki ya yace wato babu masu kaunar masallacin wato su mushrikai suna hana mutane suna hani daga dakin Allah, akwai hani daga dakin Allah inda irin yanda suka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka, shi da yake sallah a cikin dakin Allah, shi da yake sallah a gaban dakin Allah, yake tawafi da girmama dakin Allah, akwai abin da yake yi irin wannan, yana daga cikin hana mutane da suke daga cikin tafarkin Allah, kamar yadda aka ruwaito Bukhari ya ruwaito hadisin Sa'ad ibn Mu'az da yazo Makka zai yi umra, shi Sa'ad ibn Mu'az suna da alaka da Umayyah bin Khalaf, idan Umayyah bin Khalaf ya je Syria in yazo dawowa yakan tsaya ya sauka a Madina ya dan yi kwanaki a wajensa, shi kuma Sa'ad ibn Mu'az idan ya je Makka zai sauka wajen Umayyah bin Khalaf, to wata ran ya je ya sauka wajen Umayyah bin Khalaf da rana ta yi lokacin kafa ta dauke sai ji zai yi dawafi, yana dawafi sai Abu Jahal ya gan shi zai ce wane ne wannan, yace shine Sa'ad, yace a ku ne kuka ba da mafaka ga Muhammad da sahabbansa sannan ka zo kana dawafi da dakin Kano kana dawafi da Ka'aba, amince wannan ba zai yi ba, sai suka kama sa'insa suna magana, sai shi Umayyah bin Khalaf ya zo yace masa kada ka dauka muryarka, kada ka dauka muryarka ga shugaban wannan wadi, wannan yana daga cikin shugaban wannan wadi, yace masa wai yana yana fada akan Abu Jahal, to shine yace ya koma sai gashi abin da yazo ya faru gare su, yazo ya faru Abu Jahal din da yake fada ga inda kashin sa ya kasance, to Allah madaukakin sarki yace ya kore kaunar dakin Allah gare su, ba wanda zai kaunaci dakin Allah illa masu tsoron Allah wanda suke wato barin shirka, kamar yadda Allah ta'ala yake innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zaka wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadi, wadanda kade suke wato raya dakin Allah shine masu imani da Allah da ranar lahira, wanda sai da sallah masu ba da zakka ko ba sa jin tsoron kowa sai Allah, amma wanda za su ce su suna tinkaho da alfahari da jin cewa su ne masu kaunar wuraren bauta na Allah alhali ko ba ruwansu da bautar Allah din, to waɗannan makaryata ne, in awliya'uhu illa almuttaqun, Allah ya ce walakinna aktharuhum la ya'lamun, sai dai mafiya yawan su ba sa sanin haka, bai a ce duga baki ɗayan su ba, domin waɗansu sun sani a cikin zuciyarsu sun san cewar ba su cancanci dakin Allah ba, wanda ya cancanci kauna da dakin Allah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa ridwanullahi alaihi, tunda sun san abin da suke yi ai bai cancanci bauta ga dakin Allah ba, shi yasa Allah ya ce wa ma kana salatuhum
wa la ta'lamu qari inda
yace wa ma kana salatuhum indal bayt, sallarsu a wajen daki a dakin Allah ba ko ba ta kasance komai ba face fito da tafi, dan haka ku dandana azaba da abin da ku kasance kuna yi na kafirci, ai fito da tafi din ba shine kafirci ba, fito da tafi da suke yi yayin da musulmi yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta alqur'ani a cikin sallah, yayin da musulmi suke sallah suke dawati suke karanta alqur'ani su kuma sai su kama fito da tafi wai kar ma a ji abin da suke faɗa, to wannan ai shine kafircin, shi mujarradin fito da tafi ai kawai gaya sai zaman to haramu ko izgili ai ko wasa, amma yayin da aka yi shi dan a yaki addini to ya zama kafirci. Shi yasa Allah ya ce fadukul azaba bima kuntum takfurun, ku dan nan azaba saboda kafircin da kuke yi. Domin wanda zai yi aikin izgili da addini, wanda zai yi aiki na wasa da wargi dan ya hana mutane yin addini, to wannan shine yake yaki da addini, wannan shine kafirci. Saboda haka wannan Allah ya ambaci wannan dan ya nuna abinda masu hankali za su yi tunani a kai. Yanzu wannan sallah ce tati da fito, yanzu ta yi kamar da wanda alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, wanda suke khushu'i a cikin sallah, wanda ba ta wargi ba ta wasa. Yanzu in ka tsaya ka duba ga yanda mutane suke sallah, yanzu zaka kamanta wannan da irin waɗanda suke hayaniyar ƴan evangelist din nan, wanda za ka ga sun zo suna kada kararrawa, ana ihu, ana burgima, ana tuma a kasa, wai ibada kenan. Amma ka duba yanda khushu'in mai tsayuwa a cikin sallah take, yanda ruku'in sa yake, yanda dagowarsa daga ruku'i yake da diga da sanya hannu akan kirji mai nuna khushu'i, da sujada, da yanda ake sujada, da tsirin nan tsit da zaka ji an yi, yanda ake nuno Ka'aba kanatu Makka din nan, ana sallah irin ana sallan magriba ko sallan isha din nan, sauji Qur'an yanda suke yi, kai kan kana ganin wannan, ka san wannan al'amari ba wasa bane, ka san wannan al'amari akwai ruhaniya a ciki, akwai imani, akwai sani, akwai jin girman wanda ake ma wannan. To za ka kamanta wannan da muka'an wa tasdiya, da fito, da taki, da raye-raye, ko kuma irin yanda za ka ga jahilan masu abin nan sufanci, ana nuno su suna wata irin rawa, suna wani girgi da kirji, suna wani ihu, suna wani tsalle, akwai wanda ya tsallan sama aka nuno shi haffanka ya kama, kun gan shi ko da irin wannan. To ina za ka haɗa wannan ibada? Ai kana ganin ta Allah, ka sani. Allah kuma ya faɗa قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الله يحفظك زكاة تمد حتى القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد تنبيه تفرقوا ونيتي السلام عليكم. الله يكرم أمان الله آمين. Malam, idan mutum ya kasance yana lizimtar masallaci a matsayin makaranta tun safe har yamma, kuma uzururruka suna yawan fitar da shi harabar masallaci, duk lokacin da ya fita ya shigo sai ya yi tahiyatul masjid, koko idan ya zo da safe ya yi ɗaya ta wadatar. Barakallahu fika wa jazakallahu, amin. Ai, wannan matsalar Ibn Daqiq al-Id ya ambace ta yayin da yazo sharhin hadisin Abu Qatada na idan ɗayanku ya shigo masallaci kada ya zauna har sai yayi raka'a biyu, hadisin Abu Huraira. To ya kawo matsalar cewa mutumin da yake yawan fita sannan ya dawo masallaci, zahirin lafazin hadisi ya nuna kan cewa zai ko yace fita ya dawo, musamman idan fitar tasa ta ce wadda yake fitar da ita ba fita ce ta wata bukata daban saɓanin zamansa a cikin masallaci. Saboda kan ya dawo masallacin kamar yanzu ne ya dawo masallacin, sai abin da ya fi kenan shine zahiri, ya amfani da zahirin lafazi, kuma hatta ma'ana ma ai ma'ana ma ya nuna kan cewar ya shigo masallaci ne, domin da yayin da ya fita ne don ya yi wani al'amari daban, sannan kuma da ya dawo wanda yayi ya saki shigowa masallaci al'aula sai ya sallar. Kuma as-salatu khairu mawdu, sallah ce tafi komai. Wannan dan kamar yanda Imam al-Bukhari yake cewa iqtanim fil farad fadla ruku'in fa asa an yakuna mayt an takuna maytuka a babta, kai ka ribaci rara tsarin ruku'i, domin baka sani ba wata kila mutuwar ka bagtatan za ta zo. Saboda ka dan wannan dama da ka samu, dama ce ta kai sallah, na ka kai as-salatu khairu mawdu. Amma idan ba kai ba komai, domin kamar yanda aka ruwaito wannan sidna Umar radiyallahu anhu, wataran suna zaune suna karatun alqur'ani tare ko irin masaffa din nan ce a dai hadisin da a cikin muwatta kabiru na kabiru yake hadisin a cikin muwatta lafazin hadisin yana suna karatun alqur'ani sai ya fita yaje ya kama ruwa ya dawo ya ci gaba da karatu ya dawo majalisin nasu to a cikin ruwayar ba a ce da ya dawo yayi tahiyatul masjid ba kuma kamar yanda aka rawaito wani lokaci kamar yanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya kasance yana yakan shigo masallaci in lokacin da ba a sallah ne sai ya zauna ba sai yayi tahiyatul masjid din ba wanda yake nuna dai sunna ce mustahabbi ne mutum yayi ta kuma akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Ibn Rajab ya kawo cewa tara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ya zauna sai zaman itiba'i ya tattare kafafunsa to da haka wani ya nuna mustahabbi ne amma al'aula mutum kai ka bi zahirin lafazi idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai yayi raka'a biyu domin ka samu wannan falala la'alla wannan raka'a biyun ita ce za ta zamanto ma ta fi maka yinin da za ka yi a masallaci din wataƙila ita ce Allah zai karɓa sannan wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya biya ka da aljanna amin ina so in je umra don in yi wa mahaifina da ya rasu to malam idan na je zan fara yi wa kaina ne ko kuma in fara yi masa amma ni na taɓa yi eh tunda ka taɓa yi sai ka je kai masa kuma tunda niyyarka ce niyyarka dama ka je kai masa umra sai ka fara da yi masa idan ka je miƙati sai ka labbaika allahumma labbaika an walidi ka faɗi sunanka sai kai masa kai masa umra din in yaso idan kuma bayan ka yi masa umra in ka zo daga baya in ka je jidda ko ka koma madina ka samu ka sake zuwa madina sai ka sake wa harama ka zo kai makanka umra babu laifi amma tunda dama abinda ya sa za ka fita din ka je ka yi shi ne kai ma mahaifinka a umra sai ka fara da shi din kuma Allah ya baka ladan birru haka ake so a zamanto wato ana kiyaye ana rike alkawarin haƙƙin iyaye hatta bayan mutuwarsu Allah ya maka rahama kai kuma Allah ya maka muwafaka ya sanya ka a cikin masu birrul walidai da mu baki daya sannan wannan yace malam dan Allah sana addu'a ina son a gyara min ID card dina na dan kasa kuma ina son amfani da shi jazakallahu khairan to Allah ya yaskare Allah ya yaskare maka yaya Abubakar ma'abucin zuwa wannan masallaci ne ɗansa ba shi da lafiya yana roƙon ƴan uwa su sa shi addu'a ubangiji Allah ya ba shi lafiya Allah ya ƙara ma lafiya amin ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya Allah ya gaggauta masa waraka Allah ya haɗa masa tsakanin lada da waraka daga gare shi Allah ya kawar da dukkan tsanani daga gare shi Allah ya sa ya zamanto kafara kuma a gare shi sannan Allah ya yi wa ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta rasuwa Dr. Salisu Muhammad Sani Dean Student Affairs da Sulal Amina University Katin Hausa ranar Alhamis sakamakon haɗarin mota akan hanyar Abuja na roƙon a tashi a cikin addu'a Allah ya yi masa rahama ya ba shi aljanna tare da sauran ƴan uwa musulmi baki ɗaya Allah ya gafarta masa Allah ya bashi shahada Allah ya hatsa kabarinsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya ɗaukaka darajarsa kuma Allah ya bamu cikawa da imani sauran ƴan uwanmu wanda suka rasu a cikin wannan makon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya kawo aminci ga ƴan uwanmu musamman wanda suke cikin wato ƙasar Yobe da Borno da Adamawa wanda fitinar Boko Haram ta sake tasowa a kansu ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amintar da su Allah ya ba su kariya daga gare shi Allah ya saukar musu ɗauki daga gare shi Allah ya kare su da kariyarsa su kuma waɗanda suka ɗauki wannan makami Allah ya mana maganinsu Allah ya mana maganinsu Allah ya taƙaita ƙarfinsu Allah ya dakusar da ƙarfinsu wanda kuma suke ruɗuwa da su Allah ya shirye su ya dawo da su hanya Allah ya shirye wanda suke ruɗuwa da su ya dawo da su hanya daidai Allah muna roƙonka da kai mana maganin fitinarsu Allah ka bada nasara a kansu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نبتال من تحتنا. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.